Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel. Tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Talata 11 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin agaji sun ce hararan da Rasha ke kaiwa a Ukraine na kawo cikas ga ayyukan su. Wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru 22. Wani harin jirgi mara matuki ya kashe wani mamban kungiyar IS a arewa maso gabashin Syria.
To kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin, a daidai lokacin da rashin kwakwaran matakan tsaro a iyakokin Najeriya ke zama babban kalubale, za a ji cewa
on Ibola that is
wannan dalili da Rebe Shola yasa kasar take gabdaran ta ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar Sin don samar da na'urorin tauraron dan adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana.
To duk akan tsaron, ko Najeriya ta shirya gudanar da zaben shekara mai zuwa? Babban spetin ƴan sandan Najeriya ya bada amsa.
Kalubale ba abu ne mai karewa ba, but kalubale ba zai hana mu yin zabe ba, Allah ya yarda. Kuma mun dau matakan da in Allah ya yarda za a yi zabe. Idan baka iya manta ba, mun yi a nan bara.
To sai a kasance da mu domin jin cikakkun rahoton nan. Kamar kowace ranar Talata, muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauran kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin agaji sun fada a ranar Litinin cewa hararan makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa a biranen Ukraine suna kawo cikas ga ayyukan su. Dakarun Rasha sun kai hari wasu yankunan biranen Kyiv da karfin da ba a taba gani ba tun bayan da Rasha ta yi yunkurin karbe ikon birnin a yakin da ya barke watanni 7 da suka gabata. Hukumomin Moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hararan yan ta'adda. Shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi Allah ware da hararan waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin na Kyiv.
I know Ukrainians will not be intimidated.
Tace na san ƴan Ukraine ba za su tsorata da wannan hari ba, kuma na san sun san cewa za mu ci gaba da mara musu baya har sai yadda hali ya yi. Kungiyar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross wacce ke da ma'aikata aƙalla 700 a Ukraine ta ce ta dakatar da ayyukanta. Wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru 22. Hotunan bidiyon sun nuna masu zanga-zanga a Asuleye, wani filin sarrafa iskar gas mafi girma a ƙasar ta Iran da ke yankin tekun Fasha. An ga ma'aikatan suna rera waƙar Allah Wadai tare da kiran a kawo ƙarshen mulkin kama-karya. Wani binciken ƙwaƙwaf da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gudanar a kan hotunan bidiyon ya tabbatar da cewa kamannin wurin da ake zanga-zangar ya yi daidai da filin da ake sarrafa iskar gas ɗin a ƙasar ta Iran. Kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin ya ce wasu hotunan bidiyo na daban sun nuna ma'aikatan kamfanin man Abadan da na Kangan su ma suna bore. Wani harin jirgi mara matuki da mayakan da Amurka ke jagoranta a arewa maso gabashin Syria suka kai ya kashe wani mamban kungiyar IS a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa AP cewa harin jirgi mara matukin wanda aka kai a ranar Litinin ya kaikaici mutumin ne a daidai lokacin da yake tafiya akan babur ɗinsa a wani ƙauye da ake kira Hammam al-Turkam. Sai dai rundunar dakarun Amurka ba ta fitar da wata sanarwa kan wannan hari ba, kuma bata amsa buƙatar neman ƙarin haske da kamfanin dillancin labarai na AP ya nema ba. Akwai aƙalla dakarun Amurka 900 a Syria da ke marawa mayakan kurɗawa baya a yakin da suke yi da ƙungiyar IS. A lokuta da dama sukan kaikaici mambobin ƙungiyar ta IS mafi akasari a yankin arewa maso gabashin Syria da ke ƙarƙashin ikon mayakan kurɗawan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, na jima kaɗan Mahmudu ya sake dawo da labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ministan cikin gida ya ce Najeriya za ta rungumi wato hanyoyin kimiyya na tarar ɗan Adam wajen kula da iyakokin ƙasar da tsawonsu ya kai kilomita 5,000. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Nasira da Melika ya haɗu mana.
We will be one of the first three big nations in Africa by size, largest nations in Africa. So
Najeriya na daga kasashe uku mafiya fadin kasa a Afirka, da haka ba zai yi wa ci kowane inci ko santimita na kan iyakar za a iya girke jami'an tsaro don kula da shi ba.
I must conclude by telling you that we are at the point of signing an agreement with Huawei Chinese company on e-border. That is
wannan dalili in ji a Rugby Shola yasa kasar take gabdaranta ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar Sin don samar da na'urorin tauraron dan Adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana. Ministan ya kara da cewa akwai wani kalubale da ya shafi kan iyakokin na raba jama'a masu al'ada iri daya. Wannan gefe yana wannan kasa, wannan gefe kuma yana waccan kasar.
I visited a part of Ogun where the boundary line runs over the house of the capital of the town.
Dan tabbatar da wannan bayanin, ministan ya ce ya je gidan wani sarkin Yarbawa wato Kabiyesi a jihar Ogun. Ya samu layin kan iyaka ya raba gidan sarkin a tsakanin Najeriya da Ketare. A Rugby Shola ya ce don rage wannan kalubale ya zama mai muhimmanci gwamnati ta jawo jama'a su haɗa kai da jami'an tsaro. Da yake magana kan batun kula da kan iyaka don samar da zaman lafiya mai ɗorewa na cikin gida, shugaban ƙungiyar manoma masara ta Najeriya Modibbo Sadiq Aman na faɗa. Ya ce ya dace a duba batun hanyoyin burtali da makiyaya ke bi zuwa sassan cikin ƙasa da Ketare don sake raya su. Modibbo na faɗa ya ce cin kan iyakar burtali ya haddasa fitina tsakanin manoma da makiyaya, da hakan ya yi zagon ƙasa ga tsaro da tattalin arzikin abinci a Najeriya.
A yau gine-ginenmu, ma'aikatunmu, guraren kasuwanninmu duk shi ne ya riga ya zama burtali da aka toshe na, to ba a samar da kuma wata hanya ba. Wannan shi ne babban abin da ya fara assasa rigima tsakanin gwamnati da makiyaya, tsakanin manoma da makiyaya. To wannan abu ne da ya kamata a yi amfani da sarakuna na gargajiya. Duk wanda ya gaji kakansa ya yi sarauta ko ya gaji babansa ya yi sarauta ya san hanyar shanu wato burtuli, dagaci ya sani, mai anguwa ya sani, hakimi ya sani, sarki ya sani. To don haka kyautuwa ya gwamnati ta haɗa kai da wannan institution ɗin wajen samar da waɗannan gurare.
Jami'an custom da na shige da fice na bayyana cewa suna zuba ido kan hajoji da mutane da kan ratsa iyaka, duk da hakan baya hana miyagun iri samun makamai ta hanyoyin dazukan iyakar. Ko tauraron dan Adam zai taimaka wajen hana keta haddin kan iyakokin Najeriya? Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasura da Malika, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
An gudanar da bikin rantsar da shugaban sojin Chadi Muhammad Idris Itno, wanda ya karbi ragaman mulki a watan Afrilun bara bayan rasuwar mahaifinsa. Idno zai ci gaba da kasancewa kan karagan mulki na tsawon shekaru biyu, wato lokacin da za a gudanar da babban zaben kasar. Bikin da ya samu halartar shugabannin kasashen Afirka ciki har da Muhammadu Buhari na Najeriya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aika mana daga Agadez.
An je rantsar da shugaban ne bayan da taron muhawara na kasar ya amince da tsawaita wa'adin rukun kwarya, duk da cewa wasu daga cikin 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin tawaye sun kaurace wa zaman. Da misalin karfe 10:30 na safiyar ranar Litinin a agogon kasar ta Chad ne shugaba Idris Deby tare da rakiyar wasu manyan alkalai biyu ya shiga zauren da aka gudanar da bikin rantsar da shi a birnin N'Djamena. Kuma shigarsa a cikin zauren ke da wuya, sai ɗaruruwan mutane daga ciki da wajen kasar suka fara ihu da tafi domin yin masalale marhabin. A lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan a rantsar da shi, shugaba Muhammad Idris Deby ya ce, wannan ranar na da matukar mahimmanci gare ni, kuma babban aikin da ke gabana shine na gaggauta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar wadda za ta yi ƙoƙarin shirya zaɓuɓɓuka don mayar da ƙasar ƙarƙashin cikakken tsarin demokradiyya. Da haka na yi alkawarin ganin tsarin da ake yi na miƙa mulki ga fararen hula ya tafi daki-daki ba tare da samun matsala ba, tare da gudanar da karɓaɓɓen zaɓe da wurinmu shine samun ci gaban ƙasar Chadi. A wannan karan dai shugaban ya shiga zauren ne saye da fararen tufafi yayin da a gefe akwai manyan baki daga kasashen waje da suka haɗa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministoci daga kasashe irin su Niger, Afirka ta tsakiya, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Haka zalika akwai jakadan Faransa da na Tarayyar Turai, yayin da kungiyar Tarayyar Afirka ta kauracewa bikin. Niger, wacce babbar kawa ce ga kasar Chadi, ta bayyana yadda tsarin kasar Chadi ke tafiya, inji Umudu Muhammadu, wanda ya halarci bikin rantsar da shugaban na Chadi. Mun ba da dukkan goyon bayan da kasar Chadi ke bukata da kuma nuna gamsuwar mu kan yadda tsarin kasar ke tafiya, kamar yadda al'ummar Chadi suka bukata bayan tattaunawar da suka yi. Don haka nake isar da sakon shugaban Niger Bazoum Mohamed, da mishi fatan samun nasara a wa'adin mulkin da za yi na tsawon shekaru biyu, da kuma goyon bayan kasar Niger bisa babban aikin da al'ummar kasar Chadi suka rataya a kansa. Dubbai 'yan kasar Chadi ne dai suka halarci bikin rantsar da shugaban kasar, ga kuma wani daga cikin su.
Tsayana dan Chadi, saboda ina ganin haka ya dace, saboda mutum ne sabon jini, bai taba harkar siyasa ba, kuma yanda ya jagoranci wannan shekara ɗaya da wani abu din ba ga laifin shi ba.
Shugaba Debi, mai shekaru 38 a duniya, ya karɓi ragamar mulkin kasar ne bayan mutuwar mahaifinsa Idris Debi Itno a ranar 21 ga watan Afrilun shekara 2021, tare da jagorantar gwamnatin mulkin soji mai mambobi 15. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
Mahamud Laluki ne karanta labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da zama babban kalubale a wasu sassan Najeriya, babban speto janar na 'yan sandan Najeriya Alkali Baba ya ce a shirye suke su tabbatar da ganin cewa an gudanar da babban zaben cikin koshin lafiya. Daga Maiduguri ga Haruwa Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Babban speto janar ɗin 'yan sandan Najeriya Alkali Baba ya ce a shirye suke su ga an gudanar da zaben gama gari da za a gudanar a shekara mai zuwa lami lafiya. Babban speto janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilin gidan rediyo muryar Amurka lokacin da yake kaddamar da wasu ayyuka daga ajihohin birnin da yobe, da kuma bude wasu sabbin gine-gine ciki har da ofisoshin 'yan sanda da gidajen kwana da dai wasu ayyuka da suka shafi aikin 'yan sandan. Babban speto ɗin 'yan sandan ya ce ko da shike an so mu samu sauƙin rashin tsaro a wannan shiya da ke arewa maso gabacin Najeriya, amma ba sa su yi ƙasa a gwiwa ba da ganin cewa sun magance wannan matsala baki ɗaya. Ya ce kuma an samu wannan ne sakamakon kyakkyawan dangantaka da ke tsakaninsu da sauran jami'an tsaro da ma jama'an gari, wanda ya kira da sauran jama'a, da ya ce ya kamata ci gaba da ba su haɗin kai don kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli. Babban speto ɗin 'yan sandan Najeriya Alkali Baba ya kuma yi bayani cikin harshen Hausa, yana mai cewa
kalubale ba abu ne mai ƙarewa ba, but kalubale ba zai hana mu yin zaɓe ba in Allah ya yarda. Kuma mun matakan da an Allah da za a yi zabe, idan baka iya manta ba, manya a Anambra a lokacin da aka yi zabe a Anambra, kowa ya dauka ba za a yi ba saboda tasowan da IPOP suka yi. Mun wuce na Anambra mun je mun yi a Ikiti, mun wuce na Ikiti mun je mun yi a Osun, mun ba wannan mun yi a Federal Capital na local government. Saboda haka duka a cikin wannan kalubale ne, saboda haka mun ba shugaban kasa wa'adinmu ko kuma alkawari cewa mu dai za mu yi kokari mu ba da security din da ya kamata, saboda duk wani wanda yake son ya zabe ya fito. Ba mu da iko mu hana wani ya je campaign ko ya je rally ko ya je wani abu, amma muna son su ba mu goyon baya saboda mu yi regulation, su bar mu sa sanyin idadu mu gaya musu idan wane zai yi wane kare ranar da sauransu, shi ya je ya samu wani guri daban saboda kar magoyan bayan su su yi ko clash ko su yi fada ko wani abu. Kuma muna son kamar abin da ya addabi zabubuwan da muka yi, abin da ake cewa shi board buy, mun ba iya hana aba, ya kamata a fahimtar da mutane. To amma muna tabbatar maka cewa mu za mu ba da level playing ground.
Shi ma commissioner ɗin sandan jihar Borno Abdul Umar ya yi bayani a wajen bude taron, yana mai cewa
it will be called that at the height of insurgency precisely 2021 and to today over 30 police stations formations and 24 police barracks were burnt or destroyed by the insurgents. 389 policemen lost their lives. Over 450 policemen were injured.
Ce idan ana iya tunawa, ana tsaka da rikicin yayin gungiyar Boko Haram a shekarar 2021 zuwa yau, fiye da ofisoshin 'yan sanda guda 30 da barikokin 'yan sanda da wasu gine-gine da 'yan sanda aka kona baki daya. Akwai kuma wasu jami'an 'yan sanda 389 da suka rasa rayukansu, yayin da 'yan sanda fiye da 450 suka samu raunuka daban-daban, sun kuma kwashe wasu kayayyaki lokacin 'yan sanda da kayayyakin fada da dama.
As the losses suffered by Borno State Police Command attracted numerous intervention, among which we are witnessing today such an intervention by the Inspector General of Police.
Yace game da irin wannan asaran da muke a Police Command yana bukatan kawo dauki sosai. A cike kuma shine muke ganin irin sa a yau wanda Inspector General din 'yan sandan Najeriya yayi. Shi ma shugaban karamar hukumar ya so ma dai bayanan din 'yan sandan Najeriya ne game da wannan ofishin 'yan sanda da aka gina musu ta musamman kamar haka.
Sunana Honorable Bunu Guniri Mainok, the Executive Chairman of Kaga Local Government.
Yayi mana kokuri an zuwa gina mana upstairs police station wanda ma ina gani a Borno kam ina ga ba irin shi ma akwai namu ne aka fara budewa. Apart from shi police station din ma an yi wa ma'aikata gidaje an sake gyara wannan sofon. Yau in ka zo ka shiga cikin Benishe police station is like kana cikin Abuja ne.
Shugaban karamar hukumar Kaga kenan ke bayani game da irin wannan sabuwar gine-gine da aka samar musu don samar da ingantaccen tsaro a wannan yanki. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Daudabiyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu, inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan. Rugar nan wallahi wallahi lokacin da aka ji ana za a kama zuwa ƙasa da mun yi daɗi kwarai da gaske.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muna tafi da kashi na uku na muhawarar da muke game da halin tsaka mai wuya da Fulani suke ciki a Najeriya. Kamar yadda muka faɗa a baya, Fulani suna fuskantar zargi a bangare ɗaya na cewa su ne aka fi gani ko kuma zargin su da cewa suna tauka ta'asa na sassacen mutane da tsayawa kan titi suna tare mutane suna karɓi kuɗaɗe. Amma ɗaya bangaren kuma su ne ake ta tausayawa saboda halin wahala da suke ciki a wasu sassa na Najeriya musamman a ƙasashen Yarbawa. To a cikin wannan shiri ne yau za mu duba shin ko samar da wasu bukatu na su Fulani ɗin zai magance abin da ake fuskanta. Sannan kuma za mu ji amsar tambayar da za a yi na cewa shin shugabannin arewacin Najeriya kama da shi shugaban ƙasa da kuma gwamnonin arewacin Najeriya ɗin duka suna tallafawa Fulani ko kuma dai sun kawo ido sun saka musu ne a cikin wannan wahalhalu da suke fuskanta. Kuma me ra'ayi ne game da kiran da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa amma dai na barin Fulani suna zuwa kudu a fasa su zauna arewacin Najeriya su fita daga cikin wannan matsaloli da suke ciki. Ba tare da wata lokaci ba ga wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin tare da bakinsa Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Amnesty International.
Abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar Fulani shine kaman gina musu makarantu da gina musu wurin mashayan ruwansu. Burtali dai ga baki ɗaya ko kuma abin da ya shafi me yake da suna riga wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi a lokacin da ta ce za ta yi musu riga. Amma 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sai suka kasa fahimtar menene ma rigan sai aka yi ta hayaniya har aka dawo aka manta da wannan magana. To shi ko riga ana maganan guri ne wanda aka killace shi Bafulatani makiyayi, nan ne zai zauna da shanunsa da kuma abincin da za su ci da ruwan kuma da za su sha da kuma makarantun kuma ƴaƴayensu. So kaga wannan akwai ƙalubale babba ga musamman ga gwamnatocinmu na arewacin Najeriya. Domin me tunda yake abin ya zama kudancin ƙasan sun fassara abin da wani fassara daban da aka ce za a yi wannan rigage domin a samu sauƙin waɗansu fitintinu da satin sanu da sauran dai abubuwan da yake tasowa dangane da Fulani.
Yau Hajji Musa da kai maganar shugabannin arewa kana ganin kaman ba sa taka wani muhimmiyar rawa kenan wajen inganta rayuwar Fulani na ko kuma kare su daga caccaka da tsana da ake nuna musu a wasu sassa na ƙasar nan?
Ai ba wai kare su da ko caccaka, a'a abinda ake suke magana haƙoƙinsu wanda ya kamata su ma su samu a matsayinsu na 'yan ƙasa shine kaman wannan rugagen su ya kamata su yi kowane jiha ta yi ma nata Fulanin irin waɗannan rugagen da kuma gina musu makarantu nasu na 'ya'yayensu na Fulani da kuma karantar da su na abin da ya shafi sanin Allah. Domin me? Saboda idan za a samu yaron Bafulatani ya wayi gari babu ilimin boko, babu ilimin Arabic, ba abin da ya sani, saboda haka maganar tausayi da imani a tattare da shi kaga babu. Shi yasa kake gani sai ka ga su kashe mutum ko kuma su fasikanci da matan mutum ko da 'ya'yayen shi duka da sunan cewa suna neman kudin fansa, wanda kuma kaga inda da akwai ilimin kuma gwamnatocinmu na arewacin Najeriya sun yi musu abin da ya kamata. Ina kyautata zaton ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba. Shi yasa ka ji na ɗauko maka maganar nomadic. Nomadic ta zama tana gina makarantu a dazuzzukan da Fulani suke zaune. Sannan ita kuma Embayas wacce take ba da ilimi wanda ya shafi na Arabic, su ma su shigo ciki su haɗa hannu da Embayas da ita nomadic. Domin me? Saboda a samu abin da ake nema. Ita 'yan bayan ta karantar da su sanin Allah, su kuma nomadi su gina makarantu su zuba malamai waɗanda za su karantar da su ilimin zamani. To ina ganin idan aka yi wannan za a samu sauƙi na al'amura fiye da yadda ake zamani. Amma an bar su kara zubi su kenan daga wannan gari ba su wannan gari. Amma inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu, abin da ya shafi ciyawa da ruwan da shi kansu dabbobin za su sha, a dai samu kwanciyar hankali wanda ya race a wuyan gwamnati. Inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan domin yin kiwo, saboda kaga kowane lokacin abu ya taso in suka je kudancin ƙasar matsalan a kansu take karewa. Kuma alhali in ka dawo nan arewa mu kuma suna kallon kaman Hausa Bahaushe shine kuma matsalarsu su Fulanin. To saboda haka amma kuma in ka tsaya ka kalla sai ka ga su kansu matsalar kansu ne, domin su ya su suke ji ma junansu ciwo a gari.
Zan koma ɓangaren shi sarki. Kaji dai bayanan da shi Alhaji Musa ya yi game da wannan matsala ta Fulani da sauran al'umma. Kawo yanzu akwai kira da gwamnan jihar Kano ya cewa a hana Fulani zuwa yankin kudancin Najeriya da dabbobinsu. Kukun ya kuka ji wannan kira da gwamnan Kano ya kuma ga shi Bafulatin ne dan uwan.
Kafin ba da amsan gwamnan Kano yana son bayani kan abinda jika mai da zo. Yake duka kungiyoyin Fulani nan ba su taimaka ma ainihin Fulani. Kamar yadda faɗa farko ba za a ce gaba ɗaya ba, akwai wasu ka kamar kungiyarmu alhamdulillah kowa riga sani ta taka rawa ƙwarai da gaske a kudu maso yammacin ƙasar nan, saboda lokacin da ban kawo wannan kungiyar ba.
Wace kungiya kenan? Ya sunan
kungiyar? Kungiyar sarakunan Fulani.
Haka.
Kungiyar sarakunan Fulani na ƙasar Yarbawa.
Haka.
To shi ne da muka shigo kuma ko'ina muka damu kan da kama muke zuwa ruga-ruga ko'ina mu zai ko wannan mutum na ko wannan mace gidan sai su ga mun sha zuwa mutum wajen sau biyu ko sau uku ne muka je bangaren in yaka mutum ya wannan wajen har gobe za a ce za a mutum wajen wannan, haka muka riga zaga muka zanga zaga mutum daga lokaci aka daina wannan da ta na rikici don kafin ka kula da baya ta an taɓa rikici da Fulani wajen taki nan da yawa, amma tun da muka shigo wannan makan wannan kungiyar tamu na kungiyar sarakunan Fulani alhamdulillah aka samu zaman lafiya wannan yankin, saboda lokacin duk gwamnati muna tare su kuma sun gwamnati ga wasu haramun kwamishinonin gona bayan kwamishinan gona duk manya-manyan su na Yarbawa an haɗa ba su mimitin da su muka ce duk lokacin da wani abu ya faru wani kowai ko kuna da yaba na yi shi wani gona wani tun ka ɗauki ma wannan babun na a kansa ko kuma a kansa a kai shi wajen shari'a, yana kai wajen shari'a mu za mu zo mu kai don ya yi laifi mun tabbatar da ya yi laifi mu da kanmu za mu tilasta shi sai ya biya wannan kuɗin gona idan ko ba mu tabbatar da cewar abun ba haka ba ne to kaga kuma za na lafiya sulhun don ni kaina ɗin da ko lokacin da wani filan suka shiga aka ji sun shiga wani guri su yi fanna gurin nan aka kira ni da vigilante da DPO gaba da muka je wannan guri wallahi da muka je mun ganin ba ƙarya ne ace ƙarya ake musu su da kansu mutanen da suka zo su kansu bije su kira kai don Allah mai hakuri wannan abun don Allah kai zo kai zama don nace don kuma lokacin da yaro an kama yaro an kulle suke ba haka ne yanzu yar ba suka ce an masa banna kuma ba kariya suka yi to yanzu za su nemo shano a kira ba yadda to gaba da zai je nemo shano hankalinsa ya tashi aka taka abin haka dan take suka ce dalla mai hakuri kaman wannan bai zo ya jamo ne da kici kaza suka ce dalla dan da mai hakuri shano dai za su koma tunda din suka dai ya za su koma inda suke aka zanto irin wannan ba sun shafa ruwa da yawa kuma alhamdulillah kungiyar mu din tayi rawa gani kwarai da gaske a wannan yankin ba zan ce wai akwai mun kama mun sako wani suke wannan cire ceto da me cire ceto wani ma suke hada samu a jiya a raunar ta kamar da wannan abin da ke faruwa yanzu akwai mun ba sa kirki kuma da sa kishin filan da wanda kuma ba su karan filan ne wani abu zai tashi da mata wannan karkashin wannan filan shi so yaji wani abu ma bai faru ba shi zai sa abin ya baje kama da kira yan sanda su kama mutum don saboda me don su samu rabon su kenan akwai irin wannan abubuwan akwai wani irin wannan mun san da su mun san kuma yana faruwa amma alhamdulillah kungiyar mu dai ta sarrafa kuna filayen ta yi aiki kwarai da gaske a kudu maso yammacin kasar nan kuma ta magana abin ba kwana nan ba da aka shigo da wannan magana bangaren siyasa ake sa kawo wannan rikicin na tsakanin filayen da manoma wanda an samu zaman lafiya gaskiya amma inda nake kare shi kuma shine maganar ruga rugan nan wallahi lokacin da aka ci ne za a kama ruwa a kasa da mun yi daɗi kwarai da gaske saboda me filayen za su zauna wuri guda kuma a kama musu asibiti an ce za a kama asibiti da nasu da dabbobinsu da makarantu da na islamiya da kuma za a yi za a bayan shi kuma za a kawo kuma ofishin yan sanda shi ma a sa shi a wannan wurin mun ji daɗi kwarai da gaske kuma aka yi haka ɗin shi ne zai kawo ci gaba kwarai da gaske hatta filayen suke zuwa suna yawo suna sai da nono kasuwa lungu-lungu suna sai da nono kaga wannan abun zai daina duk wanda ke son nono ya je ruga ya je ya saye shi kaga kuma za su sai da shi da mutunci ko bayan shi akwai kamfanuka masu ne kamar yogurt za su je su akawa kamfani a gurin kawai akawa kamfani na yogurt a rinka a wannan gurin kaga an bunkasa su kuma ga ilimin suna samu kamar yadda ke cewa rashin ilimin yana kawo gaskiya ne mutum yana cikin daji bai san komai ban da shanu ban da wani abu bai san komai ba duk abun da aka ce mai ya je zai je shi yana ganin kamar ya daidai kuma san ba daidai ba ne don haka ni wannan ina karshe ɗari bisa ɗari.
To a gaishe ku malamai barkanku da aiki jama'a nan muka kawo ƙarshen kashi na uku na wannan tattaunawa ko muhawara da muke ji game da halin da Fulani suke ciki a Najeriya Allah ya kai mu rana wacce za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din yanzu a madadin shi Babangida Jibrin wakilin namu kenan da kuma baƙin nasa Salisu Garba sarkin Fulani Shari'a mu tare da Alhaji Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato Amnesty International sannan da Grace Alheri Abdu ta taimaka wajen haɗa shirin nan Aliyu Mustapha Sakwati ne daga DC ku huta lafiya.
To madalla a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:27 don kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Agaji sun faɗa a ranar Litinin cewa hare-haren makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa a biranen Ukraine suna kawo cikas ga ayyukansu. Dakarun Rasha sun kai hari wasu yankunan biranen Kyiv da ƙarfin da ba a taɓa gani ba tun bayan da Rasha ta yi yunƙurin karɓe ikon birnin a yaƙin da ya ɓarke watanni 7 da suka gabata. Hukumomin Moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hare-haren 'yan ta'adda. Shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi Allah ware da hare-haren waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin na Kyiv.
To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan za mu damu ku da wani sabon shirin wanda zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Sashen Hausa na miƙa gaisuwar ban gajiya ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da ɗaukacin hakimansa bisa hawan sallar gane da aka yi a garin Gumel. Ubangiji Allah ya nuna mana tabaɗin baɗaɗa da rai da lafiya. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ce na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol, Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan an jima kaɗan za mu zo muku da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.